نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da damu wannan yini mai tarun albarka, yinin Lahadi, wanda yau ya zama 21 ga watan Rabi'u Tsani kenan, watan hudu a cikin jerin girautanin musulunci guda 12. Yau hijira na da shekara 1445, daidai kuma yau ɗin da 5 daidai ga watan 11. Haka ne ko? Miladiyya 2023. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu wanda ke daura da gidan Alhaji Sale Mai Rangi a nan unguwa ta Buba Shango a nan fadar jihar Gombe, domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na babban malami Al-Allama Al-Sheikh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan. Idan masu bibiya kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yaɗa bayanai na zamani ba su manta ba, muna cikin Kitabu Zakka. A makon da ya gabata mun shigo wannan babi, mun fara magana kan Kitabu Zakka, lokaci ya ci mana karatun iya shafin littafi na 37, shafin littafi na 37, kuma za mu tashi kan hadisi mai namba na 185 insha Allah, hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare dade shi. A makon da ya gabata mun ji hadisin ƙarshe da muka tsaya kansa, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a dabbobi na hawa kaman raƙuma da dawaki a gida, to wannan babu zakka a kansu. A hakanan rijiyoyi wanda ake ban ruwa da su ko ake aikin gonaki, su ma duk yawansu wannan babu zakka a kansu. Haka ma'aikin Allah ya tabbatar. Sai malamai suka ce, da masu istinbadi da ƙarin bayani suka ce, ko kana da motoci na aikace-aikacen gida, ya kai yara makaranta da na hidimar gida da gona da sauransu, to su ba su cikin duki da za a kwatsa a kudin nisabin zakka a kansu. Haka nan duk wani abu na kayan gida da ake amfani da shi a gida, ba kuɗi yake nomowa ba, amfanin gida ake da shi, to wannan baya cikin abin da za a kwatsa a cikin duki da za a bada zakka. Wannan shine ƙarin bayani da malamai suke. To hadisin da zamu tashi a kansa yau shi ma hadisi ne na Abu Huraira Allah ta'ala ya kare dade. Malaki cewa an Abi Huraira radiyallahu an, hadisi daga Abu Huraira, muka ce sunansa Abdurrahman bin Sakr ad-Daus, wannan shine cikakken sunan Abu Huraira Allah ya kare dade. Kale yake cewa ba asar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqa, wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Umar dan Khattab ya je karbo zakka. Idan a ce a sadaka nan zakka ake nufi, kuma kamar yanda aka yi ta bayani cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kulafa ar-rashidin Abubakar Umar Usman Ali da sawa da wanda suka biyo bayan su, to a galibiya a musulunci, gwamnatin musulunci tana da wanda ake nadawa sa'i wanda yake zuwa ya karbo zakka. Ba dauka kowace jiha ko kowace local government ko kowace mazaba, akwai gwamnatin musulunci tana nada sa'i agun wanda shine zai yake da alakin tattara zakar wannan yanki. Idan noma akai da kaka, sai ya bi kan manoma ya kawo zakka su bashi. Idan masu kuɗi ne lokacin zakar su yi su fitar da dukiyar su bashi. Idan masu dabbobi ne haka, ki kuma sai haɗo kan wannan dukiya kafatarinta da aka bayar, sai ya kawo baitul mal ta musulunci. To haka manzo Allah iya tura sahabbai daban-daban, wani lokacin ya tura wani, wani lokacin ya tura wani, haka yake. To to a wannan tiki wannan hadisi iya magana kan cewa akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Umar dan Khattab yaji ya karbo zakka an fahimta to da manzon Allah ya tura Umar dan Khattab yaji karbar zakka a Man'a ibn Jamil wa Khalid bin Walid wa Abbas amin nabiy sallallahu alaihi wasallam to sai aka samu turjiya daga wajen waɗannan mutane guda akwai Ibn Jamil da Khalid bin Walid da Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da Abbas da Abdullahi da Abu Talib duka gida ɗaya suke uwa ɗaya uba ɗaya yasa da Abu Talib da shi Abbas duk babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimta karatu cikin wani karatu a gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan mahaifinsa akwai Abbas akwai Abu Talib an fahimta da kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga afwan akwai shi Abu Talib akwai a wannan Abbas akwai kuma Abdullahi mahaifin manzon Allah kenan kun ga tun a lokacin kafin haifi manzon Allah ku duba yanda Allah ya yi wata hikima Allah bai kaddara Abbas bane mahaifin manzon Allah bai kaddara Abu Talib bane mahaifin manzon Allah sai ya kaddara mai suna Abdullahi ne manzon Allah an fahimta kun ga tun a yanayin tun da kan mahaifansa Allah ya tsarkake manzon Allah tun kafin zuwansa kun ku duba Abbas a fassara ta larabci kafin zuwan musulunci to suna ne kamar na zaki mafadaci shine Abbas yasa maka ce Abbas wa tawalla an ja'ahu al-a'ma fuskarsa ta canja lokacin da wani makahu ya zo gare shi zai mai tambaya an fahimta to kun ga shi mahaifin manzo Allah sai Allah ya kaddara sunansa Abdullah wanda suna ne har musulunci yace suna ne gaba-gaba wajen daraja domin manzo Allah ya ce sunaye mafi daraja Abdurrahman Abdullahi da sauransu suna cikin sunaye gaba-gaba wajen daraja to waɗannan mutane uku da Ibn Jamil da Khalid bin Walid da Abbas amin manzo Allah babban sai suka hana suka ce ba za su bayar sai Umar ya dawo yace manzon Allah ga report naje na yekanta kawo zakka duk an kawo amma waɗannan mutane guda uku sun ce ba za su bayar ba an fahimta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yankimu ibn jamil illa an kana fakiran fa aganahu Allah ta'ala yace ibn jamil abinda yasa bai bada zakka ba to shi talaka ne da ya sha wuyan talauci an gane ko to kuma sai Allah ya mai arziki to sai yake tsoron kada ya bada zakar kuma ya koma gidan jiya to wannan ne dalilin da ya hana Ibn Jamil ya bada zakka mutum ne wanda da ya sha fama da bau ya sha wahala talauci ya cin masa to daga baya kuma sai Allah ya mai arziki to wancan abin da yake tunawa na talaucin bayan to shine yake bibiyarsa har yazo kan haƙƙin Allah yake kin bayarwa an ji report game da dai ko sai yace shi kuma Khalid bin Walid Khalid bin Walid fa innakum tadlimuna Khalida idan kuka ce Khalid ya baku zakka to babu shakka zalunci sa zaku domin shi Khalid bin Walid fa kad itabasa arda'uhu wa aktadahu shi Khalid ya bada zakar in advance kenan akwai lokacin da manzon Allah yake nema wata bukata ta zo za a yi wa musulunci aiki to lokacin bada zakka bai bana Khalid sai ya ce to Khalid kawo zakar ka yanzu a lokacin da zaka bayar ba sai ka bayar ba manzon Allah ya kira shi ya kawo abin da ya cancanta ya bayar da zakka amma tun kafin lokacin zakar yi ne an fahimta yace amma a yanzu in kun ce Khalid ya bada wannan zakka to babu shakka kun zalunci shi domin ya bayar kafin lokacin sa yi ana fahimta kun ga anan malamai suka ce ya halatta inda bukata ka bada zakkar kafin lokacin ta yi ya halatta abinda ba a so zakka ta haura lokacin ta shi ne ba a so yasa Imam Malik yace ko kwana ɗaya ka ƙara akan ranar zakkar ka kuma Allah ya kaddara duke ta salwanta ko sata ko gobara
in dai ba dalilin ƙara wannan kwanan ka ƙara to sai ka biya annabin ka baje an fahimta da kyau ko amma ya halatta kafin lokacin ta a bayar ya halatta wata bukata ta tasowa musulunci wata bukata ta tasowa da'awa wata bukata ta tasowa kaza ta tasowa kaza to har in wakilin musulunci a gun yace wane kana bada zakka musamman kana bada zakka da azumi ko watan shawwal ko zulqida misali to yanzu nan ga wata bukata ta taso mana ta musamman ka kawo zakkar ka yanzu idan lokacin yayi ba sai ka bayar ya halatta yi wannan musulunci ya halatta yi a fahimta to shi Khalid bin Walid ya bada zakka kafin lokacin ta yi domin wata bukata ta taso sai ma'aikin Allah ya ce ya bayar ya bayar kaga a yanzu da aka je karbar zakka ba sai ya bayar ba an fahimta yace wa ammal abbas fahiya alayya wa mithluha amma abbas babba na inji manzon Allah in ma ya ki bayarwa ni zan bayar an fahimta fa alayya tana kai na ni zan bayar ana fahimta in ma abbas yace ba zai bayar ba to ku kyale ni zan bayar a madadin sa domin matsayin abbas a gun manzon Allah babban sa ne dan uwan haihuwar mahaifinsa summa qal sannan manzon Allah ya ci gaba da cewa ya umar ya umar amma sha'irta anna ammir rajul sunwi abihi har manzon Allah ya kara bayani ce umar baka sani bane cewa babban mutum kaman matsayin baban sa yake an fahimta babban mutum umar baka san matsayin baban sa yake ba imma abbas ya ce ba zai bayar ba to baba na ne zan bayar a madadin sa to wannan shine abinda manzon Allah ya faɗa umar ɗanka tsaf Allah ya kare da shi an fahimta kun ga daya uzurinsa ba karbabe bane an gari ko wanda yake jin tsoron talauci dole a masa wa'azi a masa wa'azi a fahimtar da shi in yaki a ƙara masa wa'azi har karo na uku in yaki kuma a ji a kwata da ƙarfi aka musulunci ce duk wanda yake da dukiya ta kai zakka ko dabbobi ko amfanin gona yace ba zai bayar ba to za a tura malamai su mai wa'azi a kira shi a nusar da shi a faɗakar da shi a kwaɗaitar da shi kuma a faɗa masa haɗarin ƙin bayarwa in Allah ya taimaka yayi fikin ya ɗauka ciki na sai ya ɗauka bayar fa lillahi alhamd in bai bayar ba sai a ɗan shafi kwanaki sai a ƙara zuwa a sake masa wannan wa'azi idan ya karɓa fa ni'ima idan bai karɓa ba a sake samun kwanaki a zo a sake masa wa'azi idan ya ki to amir ya amir iya da iko ya ba da dama a ji a kwato da gari a kwato iyaka nisabin zakka a kwato sannan kuma amma a bashi a hora shi a musulunci a dau wani abu na dukiyarsa a rike domin ya san cewa musulunci addini ladabi addinin biyayya ne ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an fahimta yayi daidai da wani abokin mu a Kaduna yake cewa akwai lokacin da wani malami ji wa'azi akan zakka yayi wa'azi yayi wa'azi to Allah da ikon sa akwai wani mai hali a kusa da gunda aka yi wa'azi to shedan ya shi karfin sa baya bada zakka to sai Allah ya kaddaro wannan wa'azin da aka yi sai ji kamar ya karaya ko ya tsorata sai yace malamin nan da yi wa'azi kirawo abokansa kamar mutum biyar su zo su same shi a yi lissafin dukiyarsa zai bada zakka an fahimta malamin nan suka je da abokansa duk malamai aka zauna da shi yace abu kaza na sani abu kaza na sani dinga faɗa ana rubutawa Allah ya masa dukiya wallahi a shekara yake cin mu da suka yi lissafin zakkar kadai ta kusa miliyan ɗari zakkar ta dukiyar da Allah ya bashi da suka ce to alaji ga lissafi ga abin da yake haƙƙi ne na Allah zaka fitar ka biya bayan Allah wallahi dai buga kafa ya ce wallahi ba zai iya bayarwa wallahi ya ce shi kam gaskiya ba zai iya bayarwa suka ce ba za ka iya bayarwa ba suka ce wallahi ba zai bayar ya ce haƙƙin Allah ne ba kuma kai musulmi ne ba ya ce wallahi ba zai bayar ai yayi yawa ya ce dukiyarka fa 40 aka zata ba 40 ne aka ɗau ƙwaya ɗaya daga cikin 40 ba akwai sauran kashi 40 iya nan ba mai ce ma da garin har budi ko ba mai ce ma akwai yakin Allah na dole kanka yay shekara ta da suka ce to domin suna so su sabar da shi ne suka ce to karaba abi gaba da rabi eh jo laraba ma ba zai bayar ba a takeice dai suna binsa sai da yaje shi fa daga ɗaya cikin goma zai kara komai zai ba da ɗaya cikin goma zakar kamar zai ba da miliyan goma kenan misali ita ma miliyan goma yace wallahi ba kudi zai bara ba kai abinci zai siyo da masara da wake da waye da gero yazo ya zama mutane a ci a raba musu ko abin da zai ke an fahimta to kun ga duk mutumin da Allah ya masa dukiya har Allah ya bashi kwarin guyar ba da zakka cikin ta wallahi kuma shaidar imani dan domin shedan iya kaiwa mutane hari na gaske akan abin da ya shafi al'amari na zakka iya kai musu hari kuma iya cin da sara abun wasu da yawa domin ka'idar sai ya halakar da su ta wannan hanyar amma lalle ilallah duk mutumin da yake kwatantawa yake bada zakka to babu shakka a masa hidda ta imani wannan mutumi zakkar dukiya ce ta kudi zakkar dabbobi ce zakkar amfanin gona ne iya kamantawa iya fitarwa iya badawa to babu shakka ku yi masa shaida da imani kuma sa shaida ta imani Allah ta'ala ya samu dace hadisi na gaba daga Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu qala yake cewa lamma afa Allah ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya kawo fai'i ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa buki dukiya ce ta samu amma ba ta hanyar yaki ba ida ce a fai'i a larabci ke a samu dukiya ko kafare su gudu su batta ko su tsorata kafin aje yakin a same ta ba tare da wahalar yaki ba ana fahimta to manzon Allah ya samu wannan dukiya yawmu Hunayn a ran da aka yi yakin Hunayn an gane ko da ya samu wannan dukiya qasama fi nasi sai dauko wannan dukiya da aka samu sai ya zo ya ainacin rabawa mutane ita shine qasama fi nasi dama an ce manzon Allah ya fi kowa kyauta an ce manzon Allah in ya tashi kyauta yanda ka san iska wanda take gudana kowa iya shaka to aka kira manzon Allah manzon Allah kyauta sa har ma wanda ba musulmi da musu akwai lokacin da wani daga cikin kafiran wancan lokacin ana ce masa Safwan ibn Umayya iya cikin wanda suke nuna adawa su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya san annabi Muhammad wata rana an ji an samu dukiya a Khaibar to sai manzon Allah ya sa aka taru dukiyar suka tsaya suna tattauna inda za a yi sai shi wannan bawon Allah ya zo kucewa ta inda manzon Allah suke da sahabbai sai manzon Allah ya ga shi Safwan ibn Umayya iya kallon wannan dukiyar ta musulunci iya kallon ta har ya wuce sai ya ce kirawo shi manzon Allah ya kirawo shi da ya zo sai ya ce Safwan na kana kallon kai mu ko kana so ne ya ce an za ku ba ina so mana an gane sai maikin Allah ya ce a kirga raƙumi 100 a bashi raƙuma 100 kamar yanzu ne kace a kirga motoci 100 a bashi da aka bashi raƙuma 100 ya kada su ya tafi da su garin su wajen mutanen su iya shiga garin suke cewa ya kauma ya ku mutane na ku zo ku je wajen manzon Allah kuma sunan ta ni rabi domin yanzu na dawo daga wajen mai kyauta wanda baya ji tsoron talauci manzon Allah ya san ni muna adawa da shi amma ya daura kuma 100 ya bani saboda ka wallahi wannan kyautar ta sanin musulunci an fahimta to saboda ka ma'aikin Allah in maganar kyauta ce shi an ce da wahala ya ajiye wani abu a gidansa akwai mai bukata bai bashi ba yayi duk abin da yake wajen manzon Allah har in ka ce ya baka wallahi zai baka bai taba mayar da mai tambaya ba bai taba yi ba akwai wani lokaci da wani bawan wata baiwar Allah ta sako riga irin alkabba ta dade tana yi ce wannan manzon Allah take domin ya sa ya dinga fitowa masallaci da sauransu wannan baiwar Allah ta kawo wa manzon Allah wannan ji wannan alkabba iya sawa daga gida iya fitowa masallaci sai ɗaya daga cikin sa yace manzon Allah wannan ina son wannan alkabar a bari yace kana so yace bari na je gida zan aika ya komawa gida sai ya nade ta dai kuma sai ci a bashi sahabbai suka dinga mamaki wannan wani ya zaka yi wa manzon Allah kana ganin yanzu a ka masa ita yau ya fara sawa dan ka san baya mai da mai tambaya zaka ce maka sai ci wallahi shi ba dan ya sa ya adu yace a bashi wannan ba domin manzon Allah ya sa ta a jikin sa ta ji dumin jikin manzon Allah to zan yi wasiya idan na mutu a mallaka mai ni na samu albarkacin abugar da manzon Allah ya sa sallallahu alaihi wasallam da aka da daga Hunayn sai manzon Allah ya samu wannan dukiya da aka samu sai rarrabawa mutane bi raquma kaza mi kaza mi kaza duk yana raba wa fil mu'allafati qulubuhum a cikin wanda manzon Allah ya baiwa dukiya har wanda ake jawo hankalin su masu musulunta so ne mu'allafati qulubuhum ba su musulunta ba an fahimta ana zaune da su waje daya amma ba musulmai bane in an samu dukiya to har su a musulunci ana samu su alheri domin su san addinin musulunci addinin alheri addinin kyautatawa ne addinin san juna ne sai manzon Allah ya ce har wadancan ma akai musu sune mu'allafati qulubuhum amma abin mamaki walam yudil ansar shay'a mutanen madina manzon Allah bai basu komai ba dukiya dama an ce manzon Allah agalab kyautarsa sai dan wanda ya fi kauna sai ya hada shi kuma sai ya dauke kyautar ya baiwa wanda kaunarsa bai kai wanda ya hada din a yanayin manzon Allah hakiki bayar wanda yake baya nuna wai sanka yake sai ya hana wanda ya fi kaunarsa a zuciyarsa wanda hikima ce irin ta sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sai ya hana mutanen Madina komai aka baiwa mutanen Makka muhajirun da sauran mu'allafat qulubun duk aka raba dukiyar aka basu amma mutanen Madina al-ansar ne ba su komai ba ana fahimta fa ka'annahum wajadu fi anfusihim sai suke jin damuwa a ransu an gane ya za a yi a ba har kafire mu a basu amma mu a hana mu ba a bamu ba ba abin da aka bamu izlam yusibukum ma asaban nas domin ba a ba su abin da aka bawa mutane ba fa katabahum sai manzon Allah ya sa su a gabe musu kutuba an fahimta da ya ga sun damu har suna nema su yi korafi sai manzon Allah ya ce musu ya ma'asharal ansar ya ku mutanen Madina wannan kalma a Qur'ani in ka ji an ce al ansar mutanen Madina yake nufi wannan kalma ce da take indicating ga mutanen Madina kawai in ka ji kuma an ce al muhajirun mutanen Makka yake nufi an fahimta al muhajirun wal ansar kenan yace ya ma'asharal ansar ya ku taron ansarawa mutanen Madina alam ajidukum dulalan fahadakum Allahu bi yace ban same ku a bace ba Allah ya shirye ku dalilin zuwa nan lokacin da nazo garin nan ai duk a bace kuke maza lake fara musu ba ku san Allah ba ba ku san tauhidi ba ba ku san sunna ba zuwa na Allah ya shirye da ku dalili da wa kuntum mutafarrikin fa allabakum Allahu bi kuma kun kasance a rarrabe kowa ba hadin kai to da nazo sai Allah ya hada kanku dalili da wa alatan fa aganakum Allahu bi na same ku talakawa ba ku da komai dalilin zuwa na kuma sai Allah ya muku arziki kullama kala shay'an duk lokacin da manzon Allah ya fado ta magana qalu Allahu wa rasuluhu amanu iske cewa da Allah da manzo su suka cancanta su mana gode an fahimta duk abin da manzon Allah ya fada sai su ce Allahu wa rasuluhu aman babu shakka Allah da manzo su suka cancanta su mana gode qala sai manzon Allah ya ce ma yamna'ukum an tujibu rasulullah me ya hana ku amsawa manzon Allah an gane ku me yasa ba ku kare kanku kuma kun ce kaza da kaza ba qalu Allahu wa rasuluhu aman suka kare cewa ne da Allah da manzo su suka cancanci su yi mana gode qala sai manzon Allah ya ce law shi'tu da kun so ku mutanen Madina za ku ce a la qultum da kun ce ji ina kaza wa kaza ai kuma kun zo baki ba ku da komai mun sauke ku kuna ganewa kamar manzon Allah iya ba su satar amsa ne kuma da kun so mutanen Madina ai da kun fado ta magana kuma kun ce muhajirin ba kun zo ba ku da komai ba ba kun zo yan gudun hijira ba ba mun taimaka muku ba amma mutanen Madina ba su fado wannan magana domin kimar manzon Allah da matsayinsa da kurjininsa ba abin da suka ce da suka ga ransa ya baci dan su nuna damuwa ba a ba su dukiya ba yake faɗa musu wannan maganganu suka shiru duk abin da manzon Allah ya faɗa ba wanda ya tanka masa suke cewa Allah da manzo sun cincinci su mana kori suna nuna kuskuren su da gazawar su manzon Allah da ya ci gaba da magana yace ala tardauna yanzu ku mutanen Madina ba za ku yadda ba an yazhaban nasu bishatin wal ba'ir mutane wa an su dau tumaki su tafi da su wa an su jara kuma su tafi da su wata zahabu nabin nabi ila rihalik ko kuma ku tafi da manzon Allah zuwa gidajen ku idan ka so akai suwa suka fice riba wanda ya tafi da raƙumi ko ne wanda ya tafi da manzon Allah wanda ya tafi da kuɗi ko ne ya tafi da manzon Allah gidansa abin da yake musu kina yace ba za ku yadda ba mutane su tafi da raƙuma da dabbobi gidajensu da dukiya amma ku kasan ku manzon Allah ne da shi za ku dauka ku tafi da shi gidajenku shin ba ku yadda da wannan ba laula alhijra manzon Allah ke cewa wallahi kun ga ba dan hijira ba law kuntu imra'an min al-ansar da ni mutum ne daga cikin mutanen Madina haka manzon Allah yace domin iya nuna cewa shi ya zama dan Madina ma gaba daya laula alhijra la kuntu imra'an min al-ansar ba dan hijira ba wallahi da ni ma mutumin Madina ne walau salaka an-nas wajiyan yace da mutane za su yi wata hanya washa'aban ko su bi kwaruruka su kama hanyar su tafi ma'ana kowace kabila ko kowane gari an taru su kama hanya kowa ya tafi garin su la salaktu wadiyal ansar manzo Allah ya ce wallahi da hanyar mutanen Madina zan bi an fahimta da kowa zai kama hanya zai koma gida to ni hanyar da mutanen Madina suke bi ita zan bi an fahimta wa sha'ban da kuma kwarurukan da mutanen Madina suke bi su zan bi al ansar shi'ar wan nasu lisa wannan wata kar magana ce manzon Allah ya yace wal ansaru shi'ar kamar iya ce ku mutanen Madina kamar andawaya ta ce kusanci kenan ka san a suturarka andawaya su ne mafi kusa da kai to sai manzon Allah ke ce al ansaru shi'ar ku mutanen Madina kusancin ku da ni tamkar andawaya ce a jiki su kuma sauran mutane da tsar kamar riga da ake dorawa ne a sama kaga ta ciki ta fi kusa da kai sai ma'aikin Allah yake nuna kusancin mutanen Madina da shi manzon Allah yake cewa innakum satalakawna ba'di athara yace bayan na tafi na koma ga Allah za ku dinga ganin abubuwa marasa ke za ku ga abubuwan da ba haka ba sai ko zalunci ko nuna bambanci ko fifiko a fili bayan na koma ga Allah za ku ga wannan yace amma fasbiru ku yi hakuri hatta talakawni al-haut ku yi hakuri har ku je ku same ni a koramar al-kausar ina jiran ku ku zo ku same ni a nan musharon al-kausar mu tafi aljanna wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa wa mutanen Madina a lokacin da aka raba ganimar Hunayn so gaba a wasu kun ga anan za ku ga lalle manzon Allah shugaba ne na gaske kun ga wannan kalmar wallahi ta faɗa ba hakuri ko ba gaskiya bane wannan kalmomin da ya manzon Allah ya faɗa a gummi imani wallahi ta fi a baka dukiya don manzon Allah ya nuna kusancinsa na gaske da mutanen Madina kuma ya lallashe su kuma ya nuna musu cewa shi din ya fi dukkan wata dukiya kuma wannan suka yadda suka aminta wancan fishin da suka nuna suka nemi afuwa manzon Allah ya musu sallallahu alaihi wasallam ko ga haka ake san shugaba ya zama mutum mai kalamai wanda za su jawo hankalin mabiyansa a kullun a matsayinka na shugaba ana so kana da wa'ansu kalamai na alkhairi da in ka samu tunziri ko rahin jin daɗi zaka dinga harba mutanen ka su ita kalma tana da tasiri a gudan adam musamman kalmar da ta fito daga bakin shugaba zuwa talakashi tana da tasiri ka nuna shi kai shine shi kai ne ka shiga cikin damuwarsa to wannan kalmar ta bi ka dau dukiya ka bashi kar ku dau zancen da nisa shugabanni na ƙasa da sauransu ko kai ma a gidanka din kwatanta wannan in matarka ɗaya ce dama abokiyar faɗa ce eh ku dinga yi in kun ko ba gaskiya ku yi hakuri ku dinga yi in kun faɗa kun yi faɗa a lokacin dole ku sauko ku shirya to amma an ba ita kadai bace su biyu su uku su hudu to ka tanaji kalamai da in wata ranta ya ɓaci kan wani abu ka jefa mata wannan kalamai to wallahi sai ka sauke mata dukkan wannan wuri da ke kanta ita kalma tana da tasiri iya sa qur'ani ta tasiri a zukatan wasu kafira domin kalaman qur'ani suna ratsa zuciya ne an gane ko inna lil kalimati la ya me suke cewa ne Laraba suna da wata karin magana suna cewa fil kalami la sihira ala inna fil kalami la sihira wani in yazo ya tsara ka wallahi sai ka dauka tsafi a kaima kuma gaskiya bane akwai irin mutanen nan akwai wani ma wanda yake ce masa kar ka bari ya tsara in dai yazo ya saka ga magana ta kare to magana kalma tana da tasiri musamman agun wanda yake babba ne agun na kasa akwai wannan kalama ko yaranka ne ko ƴaƴanka ko yaranka a ina ne ko matanka to ya kamata a ce kana da wa'ansu magangan da kai bukin nasu saboda irin wannan al'amar idan mutum hankalinsa ya tashi ko yayi wani abun da bai saba yi ba sai ka kira wani ka zaunar da shi ka dinga masa bayani da zasu ratsa jikinsa ya fuka zage shi ya fuka dake shi ya fuka hora shi kalma idan ta ratsa mutum to har suci take ratsa musamman agun mai hankali an bai fitan nan Allah ya samu dace wannan shine karshen babin zakka ko kitabu zakka sai yace babu sadakatul fitr akwai wata ita ma zakka da ake ci mara zakkar fitr da kai ko wanda ake fitarwa karshen ramadan ana fahimta karshen ramadan idan ramadan ya zo karshe ana fidda wannan zakka kamar da kowane musulmi ya sani kuma ita ba wai sai mutun ya balaga ba har yara kanana an ci har wanda aka haifa a ranar ma ko ran 29 ga ramadan ma aka tayi to har shi za a hada a bada zakar maza da mata yara da manya har bayi ma kana da bayi a lokacin da yake malaka bai har su za a tattara ta domin ita wannan zakar maza na faɗa bu guda biyu ne ya ce uhuratul lisa'im wa tu'matul masakin yace ita wannan zakar fit da kai da ake fitarwa kashin ramadan tana zama tsarki ga azumi daga farkon ramadan zuwa ƙarshen sa dole zaka samu tuntubi kai dan adam ne zaka faɗo wata kalma zaka yi wani abin da zai iya raurana ma azumin ka wani abin ka sani wani abin baka sani ba to irin wannan tiba-tiban to wannan zakkar inji manzo Allah tana tsarkake azumin gaba daya in ma ka dan yi laifin ka dan yi laifin to wannan fiddakan zata tsarkake azumin ka first shine manufar ta ta farko abu na biyu kuma tu'matu lil masaki domin ita sallah ta azumi ko ta layya to ana so dukkanin musulmi dukkanin mu wani cikin farin ciki da annashuwa to su miskinai da he in sun fita za su samu abinci kaga ba annashuwa ai ba farin ciki to sai manzon Allah ke cewa wannan zakar ku biwa miskinai ku hana su fita neman abinci ai su ma su zauna a gidajen su yi walwala da iyalansu to wannan shine manufa guda biyu ta fidda zakar fidda kai uhuratul lisa'im wa tu'matul masakin ya zama to tsarki ga azumin ka ya zama to kuma tema kyautatawa talakawa da ci da su da hana su yawan neman abinci a wannan yini an fahimta to wannan shine abinda malam zai bayani akan sa malam yake cewa an abdullahi bin umar daga sahabi abdullahi bin umar Allah ta'ala ya kare da shi kale yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzon Allah da kansa ya fardanta zakatul fitr an fahimta ma'ana ya akkada ta kenan ya karfafa ta malamai sun ce zakatul da kai wajibi ce ga wanda Allah ya hore inda Allah ya hore mata wajibi ce dole ka fitarwa duk wanda yake karkashin ka amma wanda Allah bai hore masa ba shi da shi to wannan ta sauka a kansa shi ma iya cikin wanda za a bawa inda har baka da shi to kana cikin gaima wanda in an fitar baka za a yi kuma ko da bayan ramadan Allah ya hore ma magana mafi inganci ba za ka biya ba a wannan shekarar dai Allah ya sauke ma ita an fahimta amma in kana da akwai to wajibi ne ka fitar kuma ana so a fidda ita kafira na sallah kwana uku kwana biyu biki wa sallah ke so a fitar domin wanda za ka biya shi ma ya san iya da abincin da zai ci a wannan yin ya shirye abincinsa shi ma ke ba da umarni a gidansa kamar yadda kake bayarwa to haka musulunci yake so a kyautatawa talakawa fakirai musamman a wannan yinin da ake hidimar sallah bai kamata a ce an bar wani iya yawan neman abinci ba bai kamata ba an fahimta to sai Umar da Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah ya fardanta zakatul fitr aw qala ramadan ko kuma a wata ruwayar aka ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadaqatu ramadan maimakon sadaqatul fitr duk ɗaya ne ala dhakri wal unsa duk namiji duk mace an gane ko azzakari namiji kenan al'unsa ko mace dukkan maza a musulunci da dukkan mata cikin musulunci to shikenan akwai wannan zakara kansu والحر والمملوك دا هني الحر قائم إنجي da kuma bawa da aka mallaki shi bawa shi ma in musulmi ne to ubangidan zai fitar mai da zakar fiddatu sa'an min tam ana fidda sa'i guda na dibino in dibino zaka fitar an san sa'i ko me sa'i abi ke gwanu bidda sa'i
da
zakar sa'i na fidda zakar gasan akwai mudun nabi akwai sa'i shi mudun nabi shine kananan nan wanda kudin sahi ne yake sa'i guda da an bayyana sa'i be kai babban kwanan sha ba dai ya kusa biyun irin kwanan awunana ya kusa biyun sa ba kada to duk abin da za a fitar kowane mutum daya wannan za a fitar masa kowane mutum daya ana fahimta kowane mutum daya za a auna iya adadin wadanda suke karkashin ka zaka fitar to iya su zaka fitar in mutum goma ne ka auna goma in 20 ne 20 in kaza ne kaza an fahimta to wannan shine manzo Allah ce sa'an min tam tunda a lokacin su dibino abinci ne akwai wanda dibino ne abincin su a gidajen su an fahimta dibino ne abincin su akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan ba abinci gidansa sai Bilal yazo ya kira shi ladanin manzo Allah sai kaje gidan Bilal Bilal sai je karkashin gannan sai jawo wani dan tumbin dibino haka a daure sai ce manzo Allah saboda irin wannan bacin ranar nake dan tana jin wannan sai ce baka jin tsoron Allah ya kama ka haka manzo dibino bai koya karkashin gadan sai ce baka jin tsoron Allah ya kama ka bilal ka manta da Allah shine zaka koyi wani abu kuma ta daga sana kwana da yin ya ce ka dauko ka bayar ka ciyar karka ji tsoron talauci abun Allah in dai Allah ne ka dogara ga shi ba zai talauta sallallahu alaihi wasallam amma yinda abada sa'ina dibino aw sa'an min sha'ir ko sa'ina sha'ir in shi ire zaka fitar an gane ko qala fa adala an-nas bihi nisfu sa'in min burrin ala as-sagir wal kabir to akwai burrin kamar busheshen sha'ir ne sha'ir kamar danye burri kuma busheshi to sai a kwatanta cewa shi burrin idan ya bushe sha'ir din to kamar sa'i daya na burrin yayi daidai da sa'i biyu na sha'ir an bayyana to sai aka ce in burrin zaka fitar to rabin sa'i zaka fitar in kuma sha'ir zaka fitar sa'i guda zaka fitar ala sagiru la kabir akan babba da kuma karami wa fi lafazin a wani lafazin yake cewa atu'addi qabla khurujin nas ila salat ana so a fitar da zakatu da fitri kafin mutane su fara shirin fitar idi an fahimta ba a so har a zo fitar idi baka bayar ba idan aka je idi aka dawo to ta zama sadaka kamar sauran sadakoki ne amma an kana so ka samu ladan zakar fitar kai ka bayar kafin a tafi idi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga ba sa'id Allah ya kare da shi kare yake cewa kunna nut'imuha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama sa'a min ta'am mun kasance muna fidda zakar fidda kai lokacin manzon Allah sa'i na abinci duk abin da abincin mu ne to muna fidda sa'i guda mu bayar in ji aba sa'id Allah ya kare da shi aw sa'an min tamr ko sa'i na dibino aw sa'an min sha'ir ko sa'i na sha'ir aw sa'an min aqti ko sa'i na cikwi shine aqti an gane ko a wace lokacin ma cikwi abinci ne shine busheshen nonon rahumi da ake aw sa'an min zabib ko sa'i na zabib falan ma ji a Muawiya lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan ya zo Allah ya kare da shi waja'ati samra to a lokacin sai wata alkama ta bayyana an gane sunan alkama ne akwai qamha ine sunan alkama samra kuma wata alkama ce ta musamman wanda ainihin ba sauran kalan alkama bace wanda ake amfani da ita kuma kullum to ita wannan samra din alkama ce tafi sauran alkama daraja tana da daraja sosai fiye da waccan kamar ka dau nau'in shinkafa ne a yanzu akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai wanda buhu ɗayan ta zai siya ma buhu biyun wata ko ba gaskiya bane wata ba biye da haka to ita wannan samra din alkama ce mai daraja tafi sauran alkama daraja to da shi Muawiya yazo a gwamnatin sa sai ya ce to duk wanda zai fidda zakar fidda kai da samra to ya ba da rabin sa'i mai hukunci domin darajar ta da kimanta wanda kuma alkama zai bayar ga magarin alkama ba wannan ba to sa'i guda zai bayar. An fahimta? To shi Muawiya ya sa wannan dokar lokacin ya khalifa. Qala sai shi Abu Sa'id ya ce ara muddal min haza ya adil muddai. Sai ke ce abinda Muawiya ya gano mudu daya na Samra yayi mudu biyu na alkama da ba ita ba domin darajarta da kimarta ta fi wancan. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id ya ce amma ana yace ka gani fala uzalu wallahi ba zan fushi ba akhrijuhu kama kuntu akhrijuhu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yace yanda manzon Allah yace sa'i zaman fata to ni sai in zan baya. Yace Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da shi wannan fahimtar shi a matsayin sa na sahabi. Yace hi bai dai ba da radi ba cikakken mudin zai baya koda Samra din ce ba. An fahimta shi haka ya fahimta kuma aka yi ko ba wanda ya masa inkari a cikin sahabbai a wancan lokacin. Allah ya kare da su. Wannan shine karshen bayani game da zakar fi takira malaikau. Abin da ke gaba shine kitabu siyam maganar azumi ke littafin azumi hadisi na farko a babu jimala an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ya kare da shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqaddimu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Manzo Allah kace idan ramadan ya kusa ba a so kai azumi saura kwana ɗaya ko biyu ka fara majalisa. Hasali ma abinda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam idan yayi azumi a Sha'ban iya azumtar kamar har zuwa wajen rabin sa kamar da kwana ɗaya zuwa 14 to daga wannan 14 ga Sha'ban har zuwa Ramadan ba ya azumi. Sai yake cewa na Aisha ce ina so na shiga Ramadan da ƙarfi na ne zan tsaya zan tsayar da azumi daga nan sai kuma Ramadan ya zo. Haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. To yasa anan yace kar ku gabaci Ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu. In Ramadan ne tsaye ya rage kwana biyu ko uku kafin ya tsaya to kar kai azumi. Ka saurara har sai Ramadan ya tsaya suka shiga Ramadan. An fahimta? Amma yace to illa rajulun sai dai mutumin da kane su musauman ya kasance akwai wani azumi da yake azumtarsa a na yau da gobensa kuma ya faɗo saura kwana biyu ko uku raga Ramadan shi manzo Allah ya ce fa ne su ya azumce shi. Kamar me mutumin da ya saba azumin Alhamis da Litinin kullun baya wuce wannan duk Alhamis duk Litinin ya azumi to koda ya rage kwana biyu ko uku Alhamis zaka yi azumi koda ya rage kwana biyu ɗaya Ramadan ya zo Litinin zaka yi azumi. To shine illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu sai mutumin da ya saba yin azumi ne yau da gobensa kuma ya faɗo a wannan kwanakin sai manzon Allah ya ba shi dama ya azumi. Amma kai da baka da wata rana da kake azumi irin wannan to an ce ka dakatar da azumi idan Ramadan ya kusa kwana biyu uku to ka dakatar da azumi Ramadan ya zo ya tabbata ya tsaya sai a ci gaba da azumi gaba. Wannan shine sakon da ke cikin wannan hadisi. حديثنا قبا دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر الله قال يدار سويكي شوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا شوا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأبطروا فإن قم عليكم فقدروا له. حديث عبد الله بن عمر كده من زن الله يكي شوا صلى الله عليه وسلم iza ra'aytumuhu idan har kun ganshi shi wata ramadan kenan har in kun ganshi wa ansu daga cikin ku sun ganshi shikenan fa lesumu ku dai da azumin ku fa sumu ku yi azumi in dai ya tabbata an sanar an ce an ga wata to baka da wata hujja ta yin azumi baka da wannan dalili. An fahimta? Malamai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fi sau ɗaya ko sau biyu ma ya ga watan azumi da idan duk labari yake kawo masa iya zauna a jawa ce manzo Allah an ga wata yaje fita da azumi manzo Allah an ga wata shikenan ku sauke azumi. Haka manzo Allah yake shi akwai lokacin da wani balaraban kauye mai gaisa bi sai ya zo mu can garin mu fa an ga wata ba yace ka shaida Allah ne abin mota yace ka ce da adabi ba Muhammadu manzo Allah yace yace ayye ko kowa ya ji azumi ya kama shi. To wannan shine abin da doka ta zo a musulunci in an tabbatar an gani ka dau azumi iza ra'aytumu fasumu idan an ga wata ku dau azumi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wa idza ra'aytum fa abtiru, idan an ce kuma an ga watan Shawwal ko aji azumi, an sanar Ramadan ya kare an ga watan sallah cikenan, kowa ya aji azumi ku ci gaba da hidimar sallah kamar yadda shari'a ta tsara mu. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in gumma alaikum, idan lokacin wata yayi ba ku ganshi ba sama tayi duk ko gajimare ko hadiri, yace faqdiru lahu, sai ku kaddara wannan wata kwana 30. An fahimta? Ashe asalin wata a shari'a kwana 29, in kaga wata ya zama 30 larura ce. An fahimta? Akwai lokacin da yake cewa asharu hakaza wa hakaza, da yazo na uku sai makale wannan hannu, yace wata kamar goma ce da wata goma, da yazo goma da uku sai makale hannu daya, ya zama 29 ke. Akwai lokacin da manzon Allah yayi wa matansa yaji, kusan maza ma suna yaji, maza suna yaji, yace ya musu yaji ya koma ya kawar masallaci sai yayi wata guda zai da. An fahimta? Yace sai yayi wata guda zai dawo ya koma masallaci manzon Allah ya tare ci gaba da ibadarsa. Su ko mata a gida suna kirgawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da ya cika kwana 29 sai dawo, sai matansa iyayen mu'mini suka ce, a ba ka ce sai wata guda ba, muna ji ko mata sai dai hakuri ba, suka ce, a kai ba ka ce wata guda za ka yi, kuma kwana 29 ka dawo. Ito ai wata dama eh bai cika ba, sai da musu sai bai cika ba, sai ce to ai dama wata 29 yake, har sai in an samu larura ne zai za ka shi kana 30, amma wata a shari'a 29 yake. An fahimta? To wane yace fa in gumma alaikum, har in sama tayi duhu ba ku ga wata ba, to faqdiru lahu, zai ku kaddara masa kwana 30 shike. Hadisi na gaba daga Anas bin Malik radiyallahu an, Anas dan Malik Allah ya kare da shi, kale yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي تيوا تسحروا كي سحر كركا تيكي بدا كي سحر سحر سنة تيبي كرفي كما أقول على كيري تيكيس تسحروا فإن في السحور بركة هكا ما زال الله أتكين سحر أقول على بركة كورواني كتاهي كشا كوتيني كتاهي كشا كيلو كتين تاجن على بركة غريش ka tashi da niyyar zaka yi azumi kai sahur, to wannan lokacin albarka gari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kai ta zarce ba, yauwa ana so ka dinga raye wannan sunna ta yin sahur ko azumin nafila ne, ka dage ka tashi kai sahur ko ruwa ka saka koma, in lokacin kuma dab da ke tawon alfijir ne ka tashi ka ci gaba da ibadar ka har ka sallah kai sallah sahur. Wannan shine abin da manzo Allah yake, ba burgewa bace ba kuma wai abu bane a ce ni ko sahur ba na yi wallahi. Ina ka bar romo da yawa, ka bar lagwada da yawa, ka bar alkhairi mai yawan da baya gane, tunda shi lokacin kansa manzon Allah ya kira shi mai albarka, duk abin da manzon Allah ya ce mai albarka ne ko mai albarka ne, kai sahur din kai addu'a ka zauna kai faɗa wa Allah bukatunka, qamulun an yusjaba lakum, iya cikin lokutan da ake sa ran amsa addu'a. Ana fahimta? To manzon Allah da ya ce fa inna fi sahuri baraka, a cikin lokacin yin sahur akwai albarka, mu dage da rayuwar sunna yin sahur. Hadisi na gaba daga Anas da amma dan Malik Allah ya kare da shi, Anas yake cewa radiyallahu an an Zaid bin Sabit radiyallahu anhuma kale yake cewa tasaharna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wannan sahabi Anas da Zaid bin Sabit suka ce wata ranar sun taba sahur da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun zauna a gidansa hajjare a lokacin sahuri, sun maqama ila salah, sai manzon Allah ya tashi kuma ya tafi masallaci da sallah. Qala Anas, Anas yace qultu li Zaid, sai na fada wa Zaid bin Sabit, kam kana bainal azan was suhur, lokacin da manzon Allah ya aje suhur da kuma kiran sallan da za a yi a shiga sallah. An fahimta? To kamar lokaci ne nawa ya dauka, kun san a lokacin babu agogo aiko, babu agogo, sai ce qala qadru 50 aya, sai kwatanta abin da karanta ayoyin Qur'ani, yace kamar karanta ayoyi 50 na Qur'ani. An fahimta? Daga ajiye sahur din manzon Allah zuwa a kira sallan asuba a fara sallah, to kamar mutum ya karanta ayoyi 50 na Qur'ani, kamar ka karanta suratul mursalat ayyanta guda 50. An fahimta? Za ta dau minti nawa? Minti bakwai? To minti nawa? Mu dauto karatu bai ba na kwararre ba ba kuma na dan koyo ba. Moderate haka. Minti goma? Ai yayi yawa. Sallatul mursalati. Abatta dai biyar zuwa bakwai. To ya halatta a ce ka kai sahur dinka jikin kiran sallah bi da minti biyar ko bakwai ba ka tsaya. Dama kuma a sunna ana so sahur a jirkin tashi har dab da ke to alfijir. An fahimta? Ana so a matsiketowan alfijir da sahur. Wannan shine abin da manzon Allah ya koyi. To kaga sahabi Zaid bin Sabit a cikin marubutan Qur'ani a lokacin manzon Allah. Ya ce kutabul wahyi. Sai ana sake tambayar cewa da lokacin da manzon Allah ya ajiye sahur. Da lokacin da aka yi ga sallan asuba. To lokacin nawa ya bayar kamar nawa ya bayar. Sai Zaid yake cewa kamar mutum da ya karanta ayoyi 50 a Qur'ani. Shine abin da zai dauka na lokaci kenan. An fahimta? Hadisi na gaba daga ummul mu'minin Aisha. Allah ta kara yarda da ita. Aisha bint Abi Bakar, As-Siddiq bint Siddiqa kenan. Matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita ce wata rana mala'ika Jibril ya zo da wani abu da kamar hoton ta haka. Sai kawo manzon Allah shi. Yake cewa hazihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. Allah ya ce a faɗa ma wannan matarka ce a duniya da lahira. A kawo hoton nan na Aisha aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An fahimta? Kuma ita kadai ce manzon Allah ya aure ta budurwa a cikin matarsa. Ita kadai. Dukkansu zawarawa ne. Ita kadai ce aure ta budurwa. An fahimta? Ita ce wanda Allah ya saukar da ayoyi wajen guda 11 a suratul nur akan nan Aisha. Akan kazafi da aka mata da ƙarya da aka mata, sai Allah ta'ala ya sauko da wannan ayoyin domin a wanke ta, a tsarkake ta. Allah ya ƙara yarda da ita. Nana Aisha take cewa wa Ummu Salama, ita ma matar bazan Allah ce Ummu Salama, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kana yudrikuhul fajr wa huwa junub. Asuba tana samun manzon Allah kuma da janaba a jikinsa. Min ahli game da kusantar iyalinsa da asuba ta riske dab da alketuwan alfijir kuma da janaba a jikinsa. Summa yaga tasilu wa yasu kuma sai yi wankansa na janaba sannan kuma yi sahur nasa. Yasu ai yaqtiru kina ko kuma yasu yasu yi sahur. An fahimta? Iya zama da janaba jikin shi dab da ketuwan alfijir sai yi wanka sai yi abin da ya sauka na sauhaili sallar sautari haka manzon Allah ya nada tana faruwa gare shi kamar yanda matansa iyayen mu suka ba da wannan labari kuma abin da aka hana gaba da janaba ko kusantar iyali in dai alfijir ya keto ko dab da ketuwan alfijir daga nan aka sa iyaka amma tun daga faduwan rana har zuwa dabliketuwan alfijir an baka dama duk mu'amala ku da iyalinka. An fahimta da kyau? Kuma ya halatta ma janaban ta same ka before alfijir ya keto baka yi wanka ba sai da alfijir ya keto nan ba matsala ba. Abin dai da aka hana yake zama laifi janaban ta same ka ba ta hanyar mafarki ba bayan alfijir ya keto shine laifi. Amma kafin alfijir yake to janaba ta same ka kuma baka yi wanka ba har alfijir yake to zaka iya yi ba matsala. An bayyana wannan da kyau ko wannan shine hadisi na ƙarshe da zamu tsaya a kansa shine hadisi na yawwa sun mai gacce silo yesu hadisin Abu Huraira. Allah ta'ala ya kare da shi. Abu Huraira yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya huwa sa'id duk wanda ya manta iya azumi. Ana fahimta? Iya azumi amma kuma ya haɗu da mantuwa. Fa akala aw shariba. Ya ci wani abu na abinci ko ya sha abin sha da mantuwa ba. Kana azumi ko ka sha ruwa sai ka tuna ko ka ci wani abu ka tuna. To manzon Allah ya ce fali yatim sawmahu. Ya cika azumin sa kawai. Ya ci gaba da azumin sa. Ana fahimta? Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Allah ne ya ci da shi, Allah ne ya sha da shi. An fahimci wannan? Amma su malikiya sun ce sai karama. Sun ce duk wanda ya ci abu da mantuwa da azumi ko ya sha da mantuwa sai ya rama a ramadan da ya wuce. wanda shine fatuwar malikiya to yanzu wannan wanda yau ga zaba hadisin za ku tsaya kan zakon malikiyar zabi hadisi ne ingantacce inji Abu Hurairah yake cewa manzon Allah yace duk wanda da mantuwa ya ci abinci ko ya sha abin sha ya ci gaba da azumin sa Allah ne ci da shi ya sha da shi kenan Allah ne baka bonus amma su malikiya musamman Imam Malik iya da wani tsari cikin tsarin sa akwai abin da suke ce masaddu zari'a toshe hanyar barna kafin ta zo yi ne saddu zari'a Imam Malik abin da ya kula da shi ko abin da ya hasko ba wai iya mu'arrada hadisin bane iya ganin lalacewar mutane za ta kai wani ya ci abincin da niyya yake mantuwa a fahimta ko wannan iya cin abin da malamai suke faɗa ce lalacewar mutane zamani zai zo wani sai ya fake da mantuwa kuma da gangan yake yace to shi a fahimtar sa wancan lokaci da sahabbai ne masu tsarkin zuciya wannan ba wanda zai da ƙarya wannan amma yace lokacin baya to akwai mutanen da za su fake da wannan hadisi su dinga kawo sa ra'ayinsu wannan kuma wallahu a'lam duk mutumin da irin wannan Allah ya sani amma hadisin gaskiya ba za a ce ba za a yi hadisin ba mutum da ya zama alƙalin kansa kawai in ka ci abu da mantuwa ko da kuskure to fatuwar malaman hadisi sun ce ba za ka rama ba Allah ne ya ci da kai ya sha da kai an fahimta amma kar ka je kuma ko ina in ji malamai ka fidda wannan hadisi kana bayani musamman gun matasa ko gun wanda azumi bai dame su ba ko gun don ilimi bai yi musu ba dole sai a hankali amma kai da kasan hukuncin cin abinci da gangan da sha da gangan to za a iya karanta ma wannan hadisi in imanin ka yake za a iya ma bayani to dole ya ci abin da malamai suke bayani a wannan hadisi ina ga mun zo gaba da zamu sai insha Allah haka al'umma su yi wani abin za ka yi fatawa za a tura ma amma mutum kamar yi zai biyo kamsa asar a dinga cewa kaza ai malam kaza ne ai kaza kaza da sauransu to mutum da ya zama alƙalin kansa kawai shikenan idan kokarin kamanta gaskiya a cikin al'amarin sa Allah ta'ala ya saboda shi na'am wa alaikum salam na'am zakan fi da kai na'am a to in ka kana da hali zaka fitar musu mana in kuma ka ga baka da hali zaka iya cakko ya fitar wa kansa amma zai fi kyau in dai kana ci da mutum duk aikin sa ka fitar masa in dai a karkashin ka yake rayuwa ka fitar masa shine abin da malamai suka ce in kuma ka ga su din sun kai su fara kwatantawa da kace kowa ya kawo wanda za a fada a fitar shi ma kamar koya musu za a yi tunda suna aiki kuma suna samu wallahi wa na'am wannan ba daidai bane musamman ma wannan ranar arfa ga wanda ba aiki ga wanda yake aikin hajji haramu ne mai yanzu da wannan kwanakin na ɗaya na biyu na uku wajen sallar layya to haramu ne ma mutum ya zai wani haka wani musulmi ne su to da gaskiya wannan ba daidai bane ba daidai bane in za ka yi ɗaukan azumi ka tafi da shi dan falla za ka yi amma kana zuwa kwanakin aikin hajji ba azumi ya shi sosai wannan shi ne gaskiyar magana da malamin suka faɗa na'am sahur na'am wani lokaci za ka kana so ka ji kristan amma an ba misali tura da tsabi sosai a fara ci ba kai ga wannan ba sai da lokaci da shi ne to zaka iya gaggautawa amma akwai hadisin Umar dan Khattab yake cewa har in dai ka fara sahur din ka fara to ko da alfijir ya zo ya same ka zaka iya karasa ni ne yake tambaya to cin abinci ma minti nawa ne kamar Imam Malik ne wanda yake cewa ya zo ya fara yayi luma da haka ya manta bai bismillah ba zai ce a ta biyun sai kai ya ce a ta biyun ma sai ya manta bai sun ka zo mata ku sai kai bismillah a ta uku ma ya manta ita wani yace abinci kake ne wannan har ka wuce luma uku
saboda ga inda dan kara zane musamman kace abinci da zafi ka sha ruwa ko da ana kiran sanda zaka iya sha wani ana yi ne fatawa da malamai suka bare shi Allah ta'ala Allah ya samu dace Allah ya ji kanmu Allah ya ji kanmu haifanmu Allah ya samu lafiya mu ga ma lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya shirye da mu da zuriyar mu ya dora mu a tafarki madidici mahaifanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya kafarta musu muna ƙara yiwa Allah roƙo kan marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya kuma Allah ta'ala ya kare mu da lafiya da imani